بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله، لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشريعة التي جاء بها، فإنها كملت الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقد جعلك إمام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها، كما قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسلا تشيبي تارن البركة مسلا تشمو دبو أنا كوفر كورا أتشكين غرين كتنا أيو يمتشن تلاتة در العربة 27 ga watan Rabi'ul Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan uku shekarar miladiya ta 2012. A wannan majalisi na Buhayatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila al-Iraq, wato majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisinmu na 156 a jerin gwanan majalisanmu kenan. A wannan 156, wato wannan shine na 56, sannan a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci wannan shine 170. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyyah yana magana akan gabar tsantsanta bauta ga Allah shi kadai, wato bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba, wanda wannan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi, tun daga kan annabi Adam, annabi Nuh alaihi salam, har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dukkaninsu sun zo da addinin tauhidi ne, wato addinin kadaita Allah shi kadai wajen bauta mata. Dukkan wani aiki da sunan shi bauta, bauta to Allah ta'ala kadai ake yi wa shi, ake yi wa sujjada, shi ake kira domin neman agajin sa, a yayin da babu wanda zai iya yin wannan agajin sai shi. Shi ake neman arziki a wajen sa, shi ake neman lafiya a wajen sa, shi ke bayarwa, shi ke hanawa, shi ne mahaliccin sammai da kasai, shi kadai ya cancanta a nufa da bauta. Duk annabawan Allah sun zo da wannan. Ibn Taymiyyah ya koro mana ayoyin da suke nuna haka a baya. Daga cikin irin ayoyin da suke nuna haka, akwai fadar Allah ta'ala, amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Wala yace wa radda ala man ittakhadha shufa'a min dunihi. Allah ta'ala yayi raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba, wasu waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama, ko ma me suka yi suka manta da Allah. Allah ta'ala ya ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a, shin sun riki wasu masu ceto ne ba Allah ba? Qul ka ce da su, awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun, koda kuwa waɗannan da kuka riki a matsayin masu ceto ba Allah ba, ba za su ba su da mallakar kowane irin abu, kuma ma ba su da hankali. Qul ka ce lillahi shafa'atu jami'a, duk gaba ɗaya ceto na Allah ne. Lahu mulku samawati wal ard, mulkin sammai da ƙasa nashi ne. Thumma ilayhi turja'un, sannan zuwa gare shi ake mayar da ku. Wato Allah ta'ala yana nuna inkarinsa ga dukkan waɗanda suka riki wasu ababen ceto, waɗanda suke ganin za su cece su ranar gobe kiyama, don haka suke bauta musu, don haka suka kankame musu a nan duniya, don haka suke roƙonsu, suke neman agaji a wajensu, suke bauta musu. Allah ta'ala ya mayar musu da martani ya ce qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun, ka ce koda kuwa waɗannan da kuka mayar ababen ceton ku ranar gobe kiyama, ko masu ceton ku ranar gobe kiyama, koda kuwa la yamlikuna shay'an, ba su da mallakar kowane irin abu, wato ba wani abin da za su ce nasu ne, mulkin su ne, su suka yi shi kuma suke da haƙƙinsa, kuma ma ba su da hankali kamar waɗanda za su riki gumaka duwar wasu suna bauta musu, ko su riƙe wata itaciya suna bauta mata, ko su riƙa bauta wata ƙorama ko wani dutse, ko su riƙa bautawa wata dabba daga cikin dabbobi ko wani tsuntsu. Waɗanda la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun, ba su da mallakar komai, ko ba za su, ba su da hankali, za ku riƙe su ababen bauta, za ku ɗauka su za su cece ku, ku riƙa bauta musu ba Allah ba? To Allah ce qul ka ce lillahi shafa'atu jami'a, ceto gaba ɗaya na Allah ne, domin shi ne komai yake nashi, komai da ka gani na Allah ne, mulkinsa ne, su ba abin da yake nasu. Dukkan wata halitta ta Ubangiji da Ubangiji ya yi a doron ƙasa, ba wani abin da za su ce nata ne, ma'ana ita ke da haƙƙinsa, sai abin da Allah ya bata. Ashe ka ga mulkin gaba ɗaya na Allah ne, idan lafiya ce shi ya baka na farko, ma shi dai ya halicce ka daga babu, babu kai ya samar da kai, sannan ya baka lafiya, sannan ya baka abin da zaka ci ka sha, sannan ya baka damar ka yi motsi ka je nan da can, sannan ya baka damar ka yi tunani da hankalinka, sannan dukkan abin da zaka samu a doron ƙasa shi ya baka, shi ya hore maka sama da ƙasa, shi ya hore maka dukkan wani abin amfani a doron ƙasa wanda za ka amfana da shi. Saboda haka ko menene ma ka samu, to asali mulkin Ubangiji ne, shi ne mai mamallakin sammai da ƙasa, lillahi mulku samawati wal ard, shi ne mamallakin sammai, shi ne mamallakin ƙasa, duk abin da yake sama nashi ne, duk abin da yake ƙasa nashi ne. Kaga kenan ko menene za ka rike ba Allah ba, to la yamlikuna shay'an, ba wani abin da za su ce wannan tun farko su suka yi abin don haka nasu ne su suka fi cancanta da shi. Allah ce kul ka ce da su lillahi shafa'atu jami'an, duka ceto na Allah ne, domin ilayhi yurja'ul amru kullu, dukkan al'amura suna komawa ne ga Allah. Saboda haka dukkan wani da zaka ce ya cece ka ko shi zai cece ka a ranar gobe kiyama, shi ma yana tsoron Ubangiji. Saboda haka babu wanda ya isa ya yi ceto a gurin Allah ta'ala sai da izininsa. Idan Allah ta'ala ya so ya karrama bawansa, ya karrama mai ceton, ya karrama wanda za a ceton, sai ya ba da izini ya ce wane ya ceci wane. Wannan kaga Ubangiji shi zai dau wannan kudiri, shi zai yanke wannan hukuncin, babu wanda ya isa ya yanke. To idan lillahi shafa'atu jami'an, kaga a ce gurin shi za a neme ta, gurin shi za a nemi wannan cetar, domin shi ne yake ba da damar a yi cetar ranar gobe kiyama. Lahu mulku samawati wal ard, mallaka sammai da ƙasa, duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa duk mallakar Allah ne. Sawa'un abin nan jiki ne wanda zaka gani ka taba ka ji, koko abin nan ayyuka ne, koko abin nan maganganu ne na bayansa, ko menene halittar Allah ce. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ya halicce ku kuma ya halicce abin da kuke aikatawa. Sauraka abin da duk zaka aikata da abin da duk zaka faɗa, to duk mallakar Ubangiji ne. Kaga ashe ceto ma yana daga cikin mulkin Allah, babu wani wanda zai ce cetan nan nashi ne sai yadda ya ga dama, sai yadda ya so ya yi, sai waɗanda ya so ya ceta, ko sai waɗanda wato suka bi shi, suka yi masa biyayya, suka bauta mishi, sannan zai cece su ranar gobe kiyama. Bai isa ya cika baki da wannan ba, ceto gaba ɗaya na Allah ne. Don haka thumma ilayhi turja'un, sannan zuwa gare shi ake mayar da ku. A can ne Allah ta'ala zai ba wa mutumin da ya ikhlasi sakamakon da ya dace da ikhlasinsa, wanda kuma ya banzatar da rayuwarsa a duniya ya ga sakamakon da ya dace da irin rayuwar da ya anan duniya. Allah ya ci gaba da cewa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, idan aka kira Allah shi kadai, wato ba a kirawo shi tare da abubuwan da suke bautawa ba, ba a hada kiransa da kiran wani gunki ba, ko wani dutse, ko wata itaciya, ko wani annabi wanda suke bautawa, ko wani waliyi daga cikin waliyan Allah, salihai daga cikin salihan Ubangiji da suke bauta, a aka kirawo Allah shi kadai, aka tsantsanta shi da tauhidi, aka ce a bautawa Allah shi kadai, kada a hada wani da shi, kada a hada kowa da komai da Allah wajen bauta. Sawa'un abin nan mala'ika ne mai matsayi a gurin Ubangiji, ko ku a wani manzo ne mai daraja da falala a gurin Allah, ko wani wanda bai kai waɗannan ba, kada a hada shi da bauta, a hada bautar shi da bautar Allah. Idan kai kira zuwa ga tauhidi shi kadai, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, sai kaga ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, wato zukatan waɗanda ba su yi imani ba, ba sa yin imani da lahira, sai kaga sun shiga takura, wato sun ji kunci, dan menene kawai za a ce Allah kadai za a bauta, sai kaji sun shiga damuwa, zuciyarsu ta samu wato wani kunci, ba sa son jin irin wannan. Sai ga ana tuhumar ka da cewa za ka kawo rarrabuwar kai, ya za ka ce a daina kaza, a daina kaza shirka ne, ko a daina kaza, a daina kaza bautar wani Allah ne, sai ka ga ya samu damuwa, dan me za ka rika yin wannan, kamar kowa ya yi abin da yake so. Amma da za ka ce kowa ya kirawo abin da yake so, ya bauta abin da yake so, kowa ya bi nashi, kowa ya yi nashi, to shikenan sai ga sun yi farin ciki. To kowanne ka ba shi haƙƙinsa, a lokacin ne za a ganka mai sassaucin ra'ayi, ka yarda da addinin kowa, ka yarda kowa ya bi abin da zai ya ga dama. Amma in ka ce a'a, a daina bauta ma wani ba Allah ba, a dawo duka a ƙanƙame tauhidi shi kadai, to ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, wanda ba sa imani da lahira, sai ga zuciyarsu ta takura, ta samu kunci. Wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun, amma idan aka ambaci wasu ba Allah ba, wani Allah, sai kaga suna farin ciki. Wato idan har zaka hada ambatan Allah da wani, kace me bautawa Allah ya bauta masa ba wata damuwa ba matsala, ya bauta maunin Allah ma ya je tayin abin sa ba damuwa, don za a hade diddai manufa daya ce ai ai duka Allah yake bautawa. To shikenan sai su ji dadi. To masu kira zuwa ga wahdatul adyan akan irin wannan suke, ko da kuwa su suna da awar su musulmi ne, tunda su a gurin su abun farin ciki a gunsu a ce kowa daidai yake, na musulunci bai zo da ya tilasta ba wani sai yayi musulunci ba, wannan baya cikin addini, kace sai wani wanda baya addinin ka tilas ya kiyaso ko ka daga makami kace sai ya bi addinin ka tilas, a'a wannan baya daga cikin musulunci, musulunci bai zo da wannan ba. La ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, haka Allah ta'ala ya rika cewa lasta alaihim bi musaytir, kai ba mai matsa musu bane, kai ba a turo ka ka tilasta musu ba, shi yasa musulunci baya tilasta wa mutane ce dole sai sun zama musulmi, tunda shi musulunci abinda yake nufi ma kai saranda ka mika wuya kana da wato da iradar ka da niyyar ka da san ka da radin kanka, ba wai tilasta maka akai ba, in tilasta maka akai wannan ba musulunci bane, bai zama mika wuya ba, bai zama a tirsa ta kake nan akai, ana so ka mika wuya cikin wato so da kauna da gamsuwa, da haka shi musulunci bai zo da ikrah ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina ya samu Yahudu kala-kala, Yahudawa kala-kala kabilu wajen uku a garin Madina, akwai mushrikai masu bautar wani Allah, masu bautar gumaka a cikin Madina, sai bai tilasta su yi hijira daga addininsu zuwa musulunci ba, illa iyaka dai an yi yarjejeniyar zamantakewa da su, su tsaya su ci gaba da addininsu ba tare da an hana su addininsu ba, su yi yadda suka fahimci addinin, su je su ci gaba da kayansu haka. Amma ga yarjejeniya tunda ba zai taɓa zamantakewa su zauna lafiya ba, sai kowa ya kiyaye haƙƙin kowa, su za a kiyaye nasu, to su ma su kiyaye haƙƙin musulmi, kada su haɗa kai da abokan gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga waje, a rika cin dunduniyar sahabbai, ana cin dunduniyar wato daula ta musulunci, ba a yadda da wannan, tunda ƴaƴan wannan daular ne su ma, to ya kamata su ma su bada haɗin kai wajen bawa daular kariya, amma kar su je su haɗa kai da wasu mahara da za su to daga waje a ce za a zo a yaƙi musulunci kuma da su, to suka yaka sun kai yarjejeniya, a ba su dama su yi bautar su, za a ba su dama su yi al'adunsu, su yi aure yadda suke addininsu ya ce su yi, ko yadda su suka fahimci ake yi a addininsu, su yi ainihin bukukuwansu ba tare da sun bayyana kuma abin da yake kazamar ɗabi'a da duk addinai suka hana ba a cikin bayyanar jama'ar musulmi, ba su zo a gaban jama'a su rika shaye-shayen giya suna rawa ta batsa da sauransu ba, wannan su ma a addininsu ba a yadda ba, to kuma ba a yadda su zo su yi shi a cikin musulmi ba, to da ire-iren wannan, amma ba za a hana su zuwa guraren ibadarsu ba su yi ibadarsu da sauransu, wannan ita ce zamantakewar da musulunci ya tabbatar tsakanin wanda ba musulmi ba. Amma kuma za a ci gaba da wa'azi, za a ci gaba da kira zuwa ga musuluncin tare da kawo hujjoji da yake nuna musuluncin gaskiya ne, abinda ya saba masa kuma kuskure ne ba daidai ba ne, wannan kuma za a ci gaba da yi, cikinsu wanda ya gamsu ya gane to ya zo ya shiga, kuma su kansu ce za su hana shi, kansu ce ba zai bar addininsa bai koma ya koma musulunci, in suka yi haka nan ma sun shiga haƙƙin wani, shi ma yana da ƴancin sa yi ya zaɓi addinin da ya mata, to don haka dan ya ce zai shiga musulunci ba su da haƙƙin za su ce ba zai shiga ba, kamar yadda Ibtawa suka rika yi a Masar a zamanin Husni Mubarak kafin Allah ya kai shi ƙasa, sun kasance duk sanda wani daga cikinsu ya musulunta musamman ma dan mace ce, to sai a neme ta a rasa, sai su ɗauke ta su je ɓoye ta su je su tauhalar da ita, ƙarshe labarinta dai ɓat ba za a ƙara ci ba. To a wancan lokacin shi ita gwamnati ta rufe ido ba ruwanta, a nan ba za ta bi wa ɗan ƙasar ta haƙƙinsa ba, tunda ai shi ma wannan da ya musulunta ɗan ƙasa ne kuma yana da haƙƙi ya zaɓi abin da yake ganin ya gamsu da shi a ransa, dan menene shugabanninsa za su hana shi har ma ta kai su kwace masa ba duk wani yanci da kasar ta bashi, yancin walwala, yancin sukuni, yancin fita ya je ya nemi na kansa yancin ya shiga inda duk yake so. Me yasa za su haramta masa wannan yancin? Saboda kawai ya ce zai canza addininsa zuwa addinin da ya gamsu da shi. To wannan duk ya zamantakewa ba za ta ƙanshi wannan ba. Sannan ba za a tilasta musu a ce dole sai sun bar addininsu. Ko duba wannan ibtawa tun zamanin sahabbai da aka zo aka shigar da musulunci suna nan. Ba a tirsasa musu su duk da dai suna ta raguwa. Saboda suna ta fahimtar musulmi, suna ta fahimtar musulunci, suna ta musulunta. Suna raguwa amma dai ba a ce gaba ɗaya ko dai su musulunta ko kuma a yi waje da su ba. An bar su amma kuma za a ci gaba da yi musu da'awa. To wannan shi ne abinda musulunci ya tabbatar. Balma musulunci ya rika kiran su kawo hujjojinsu ma in suna da su. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ku fito da hujjojinku in gaskiya kuke faɗa. Wato ba a hana su ma su faɗi abinda suke ganin hujja ce ba. Sai mu ga hujjarmu, shi ga hujjarmu. Kaga musulunci shi ya nemi ma su faɗa din. Don haka kaga za a saurare su. Illa iyaka dai su hujjar tasu. Idan aka karata da ta musulunci ba inda za su je ba, hujja ba ce. Kama ne. Don haka musulunci bai ce a tilasta wani ba. Amma kuma kada a hana a kira mutane zuwa ga musulunci. Ka a ce ba za a yi kira ba, ba za a gaya mutane abin da yake tauhidi ba. To shi ne Allah ta'ala yake faɗar waɗanda su suke ganin kawai a ma daina cewa ko wani ya musulunta ko wani ya kama tafarkin tauhidi, a bar kowa kawai ya tafi a kan nashi. Har ta kai ma wasu waɗanda ba su ma san addinin ba gaba ɗaya, suna ganin kowa ma duk inda don hanyar ma da kabi za a haɗe. Wato hanyoyin ne daban-daban, amma duk inda za a buɗe ne. Saboda haka in mutum gabas ya yi, in kudu ya yi, in yamma ya yi, in arewa ya yi, in ma duk inda ya yi, sama ya yi, ƙasa ya yi, to duk za a haɗe dai a wani guri guda ɗaya. Na'am, za a haɗe a gaban Ubangiji. Amma kuma daga nan fariƙan fil janna, fariƙo fil janna wa fariƙo fil sa'ir. Dole za a rabu, wasu su tafi aljanna kuma wasu su tafi wuta, haka Allah ya ce. Ba zai yi ba duk idan an haɗe a gaban Ubangiji sun mai ila rabbikum turja'un. Da zamana kuma shi kenan duk kun zama abu ɗaya a wurin Allah, ba zai yiwu ba. Dole sai Ubangiji ya rarraba ku. La yastawi ashabul nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Ce ba za su taɓa zama daidai ba da ƴan wuta da ƴan aljanna. Ƴan aljanna su ne suka rabauta, su suka ci nasara. Allah ya ce wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun. Idan aka ambaci wani ba Allah ba sai kaga suna farin ciki. Kamar yadda Allah yake cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wallau ala adbarihim nufura. Idan ka ambaci Allah shi kadai, to sai kaga sun fita a guje, ba sa son ji. Amma idan za ka hada shi da wani, to shi kenan sai kaga sun ji daɗi. Allah ce kul ka ce Allahumma fatira samawati, ya Allah wanda ya halicci fatira samawati, wanda ya halicci sammai, wal ard, ya halicci ƙasa, alim al-ghaibi wa shahadati, wanda yake masanin abin da ya faku da abin da yake sarari. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kai ne kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suke sabani a kansa. Wato ya Allah wanda ya halicci, ya kage halittar sammai da ƙasa, fatira samawati, wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba, shine ma'anar fatara. Fatira sama shi ne wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa ba tare da wani ya riga shi ba, kuma shi yake tafiyar da sha'anin sammai din da ƙasa, duk shi yake gudanar da su ba tare da wani yana taya shi ba. Alimul ghaibi, shi ya san abin da yake boye, abin da yake boye ba wanda ba ma gani, ba mu san shi ba, shi Allah ta'ala shi ya san shi kuma yana ganin sa. Wash shahadati, da abin da muke gani, abin da yake sarari, to Allah ta'ala ya san da shi. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa. Mafi girman abin da suka kasance suna sabani a kansa shine tauhidi, shine ikhlasi, tsantsanta bauta ga Allah. Wasu suna ganin a bauta wa Allah amma a raba wasu tare da shi dan za su taimaka. Wasu kuma suna ganin a'a, in dai maganar bauta ce to Allah kaɗai za a tsantsanta shi da ita. to wannan shine babban abin da duniya ta rabu bi a kansa duk wani sabari kasa da wannan yake saboda haka musulmi su suna ganin abin da suke kai na tauhidi shine gaskiya suna ganin abin da kai suke kai na ikhlasi da tsabauta ga Allah wannan shine gaskiya kuma a gurin Allah ta'ala ranar gobe kiyama suna da sakamako mafi kyau amma wurin su waɗanda suka bauta ma wani ba Allah ba suka hada Allah da wani wajen bauta waɗannan sun tauye haƙƙin Allah sun jingina wa Allah tawaya sun jingina masa na kasa saboda haka Allah ta'ala zai musu sakamako gurgurdan irin aikin da suka yi ranar gobe kiyama to shine Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suru wato hadisi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wato dan Abdurrahman ibn Auf sahabin nan mashhuri to dan sa Abu Salama yake cewa na tambaye Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nace da ita bi ayyi shay'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idha qama min al-layl da wani abu ne annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bude sallarsa idan ya tashi kiyamul layli to ci addu'a yake yi ta addu'ul istiftah wato addu'ar bude sallah kafin a fara karatun Fatiha bayan kabbara harama to me yake cewa idan kiyamul layli yake ce idan ya tashi kiyamul layli to sai ya bude sallarsa ce Allahumma rabb jibril wa mika'il وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شيء وانا انت شيء أدو أرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر قيام الليل سنيتا باين يكبر حرما سيتي اللهم يا الله رب جبريل كو رب جبرائيل وبنجدن جبريل لو أنا فدا جبريل كو جبرائيل وميكائيل وبنجدن ميكائيل وإسرافيل كو وبنجدن إسرافيل فاطر السماوات والأرض وانده يكاكي حالت السميدة كسا عالم الغيب والشهادة وانده يكي مثلا غيبي أبنده يبوي يفقو والشهادة ده أبنده يبوي يفتو فيه يفتو سرلي أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه فيما كانوا فيه يختلفون كاينه kake hukunci tsakanin bayanka cikin abinda suka kasance suna sabani akan ta ihdini limakhtalifa fihi min alhaq biiznika kashiryadani daga abinda akai sabani akan ta na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin kai lalle kai kake shiryar da wanda kaso kaga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici wanda ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kafin ya shiga karatun Fatiha yayin da ya shiga kiyamul layli a farkon sallarsa abinda yake budewa da shi kenan ya kirawo Allah ta'ala da uluhiyarsa Allahumma sannan ce rabba ya kira shi da rububiyarsa ya hada uluhiyya da rububiyya wannan shine mafi cikar makami na kwarzanta ubangiji da yabansa domin kaddamar da wata bukata gaba gare shi sannan ya jingina rububiyarsa zuwa ga jibril da mika'il da israfil wadanda suna cikin mafi girman halittarsa bal wadannan sune shugabannin mala'iku duka duk mala'iku wadannan sune sama da su sune shugabannin su sannan kowannen su daga ciki akwai wata rayuwa da Ubangiji ta'ala ya danka a hannunsa wato yana da wani aiki wani alhaki da Ubangiji ya dora masa na ya busa wani abu na rayuwa a cikin halittun Allah Jibril shine yake kawo wahayi wanda wahayi wannan shi yake raye zukata kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أو أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق وهي دع الدين انقسك يا شيدي كي رايا زكاة haka shi yake raye dan adam ya zama ya tashi daga matsayin gangar jiki ita kadai, ya zama gangar jiki da ruhi mai ma'ana, sai da zai zama rayuwarsa ta zama mai ma'ana. In babu addini, babu abin da ya shafi girman Allah a zuciyarsa, to mushi ne, ba shi da wani amfani. Shi yasa Allah ya ce aw man kana maitan, yanzu wanda ya zama mushi matacce fa ahyaynahu, muka raya shi, to Jibril shi yake zuwa da wahayi wanda zai raya zuciyar dan adam, wanda da shi Allah ya raya al'umma ta musulunci a tarihin duniya. Sannan Mika'il, wanda Allah ta'ala ya wakilta masa abin da ya shafi saukar da ruwa, wanda wannan shi yake raya kasa ta fitar da tsirranta su yi kyau su yi yabanya. Randa duk aka ce babu ruwa, to shikenan kasa sai ta zama matacciya, ba tare da tana fitar da abin da zai amfane ta ba. Haka shi ma Mika'il, Allah ya bashi wani abin da yake raya ainihin kasa da shi, sannan kuma wannan abin da kasar za ta fitar, shi kuma dan adam da dabbobi za su ci su ma su samu rayuwa daga shi, daga gare shi. Saboda kaga shi ma Allah ya danka masa wani alhaki naya, wato alhakin naya fitar da wani abin da rayuwa za ta tsayu da shi. Sannan Israfil, wanda shi ne aka bashi wato alhakin busa kaho, wanda a busa kuma a busa a yi rai a tashi, wanda wannan rayuwar kuma ita ce rayuwa ta har abada. Don haka aka bashi alhakin busa kaho domin tashi a samu rayuwa ta har abada. Yan aljanna su rayu aljanna, yan wuta kuma su rayu a wuta, Allah ya kiyashe mu. Saboda kaga kowanne ɗayansu Ubangiji ya danka masa alhakin wani abu wanda yake da alaka da rayuwa ta halittun Ubangiji. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da waɗannan domin yana neman Allah ta'ala ya ganar da shi abinda zai raya masa zuciya, ya yi kyakkyawan rayuwa a nan doron ƙasa, sannan ya samu kyakkyawan rayuwa a ranar gobe kiyama. Saboda sai ya yi tawassuli da rububiyar Ubangiji ga waɗannan mala'iku. Ce Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil ki fatira samawati wal ard, wanda ya kage halittar sammai da ƙasa, alimul ghaibi wash shahadati, yasan abin da yake koyi, yasan abin da yake sarari. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya korzanta Ubangiji, ya yabe shi, ya jinjina masa, ya masa kirari da waɗannan kalmomi waɗanda suke masu girma, wanda kuma Ubangiji shi ya nusantar da shi zuwa gare su. Sai ya ce anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke sabani. Wato bayan Allah su ne halittar da yayi, wanda kuma ya halicce su masu sassabawa. Law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Saboda haka Allah ta'ala ya halicci mutane halittunsa wa la yazaluna mukhtalifina, ba za su gushe ba, suna masu sabani, suna sassabawa. Illa man rahima rabbuk, sai wanda Ubangijinka ainihin ya tausayawa, ya nuna masa a cikin sabanin nan ga inda gaskiyar take. Wato shi ne wannan almarhum, shi ne wanda Ubangiji ya tausayawa, ya ji kansa, sai ya shiryar da shi ga abin da yake shi ne daidai. Don haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bayar da koyarwa ne ga al'ummarsa, kuma Allah ta'ala shi ya tsora shi akan wannan. In karanta ayar da ta wuce, ita fassarar ta ne anan. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله ne yace ya fada. Don haka wajen aikata wannan abinda Allah ya sa shi, shine yake fada wannan cikin dare, lokacin da ya tashi yake kiyamul layl, kuma an san a wannan dare ne Ubangiji yake shimfida hannunsa, yana sauraron mai addu'a idan ya karba mata. Don haka yake tashi cikin dare yana wannan addu'a, yana cewa anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna. Ashe kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da sabani, bai nuna kowa ɗaya bane, akwai sabani. Wanda yayi gabas gabas yayi, wanda yamba yamba yayi, wanda yayi hagu hagu yayi, wanda yayi dama dama yayi, wanda ba zai yi hagu ba wani yayi dama a ce dukan su dama suka yi, kuma a ce dole a yadda haka, ba zai yi ba. Wani ya tsaya, wani ya tafi, wani ya miƙe tsaye wani ya zauna, dole da ba abu ɗaya suka yi ba, dole a faɗi waɗannan abubuwa masu kishiyantar juna da suka yi, wannan a tsaye ke wannan a zaune ke, amma a ce duk ko dai duka a tsaye suke tare da cewa ga wani ana gani kuru-kuru a zaune ke, kaga wannan ba adalci bane, kuma ba hankali bane, mai hankali ba zai yi haka ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san an yi tsana saɓani, to yana roƙon Allah kuma yana wato karantar da al'umma cewa kada ainihin ka ɗauka ba za a saɓa ba, dole za a saɓa illa iyaka kai ka riƙa roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiyar take. Ihdini limaqtulifa fihi min alhaqqi bi'iznika, Allah ka nuna min inda gaskiya take, wato ka riƙa roƙon Allah ya ɗora ka akan hanyar da take ita ce daidai. Amma ka ce kowa ko ma banni ne kai ɗaya ne, ka ga ba magana kuma kai wannan addu'a, wanda kuma Allah ta'ala ya koya annabin sa yake, in har annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan addu'a kai awa ka ji cewa kai baka da buƙatar ta, a'a dole ne musamman ma idan abubuwa suka rikice, to kai riƙa roƙon Allah ya nuna maka inda gaskiya take. Ihdini limaqtulifa fihi min alhaqqi bi'iznika, ashe kaga ana buƙatar mutum ya zama mai neman gaskiya, duk sanda aka yi saɓani kada ya ɗauka kowa ma daidai yake, tare da cewa saɓani ne da ba zai haɗu ba, don akwai saɓanin da kawai nau'i-nau'i ne, kawai kowa ya faɗi wani nau'i amma duka abin musulunci ne, akwai kuma wanda khilaf ne ta tazad, ɗaya kishiya ɗaya ne, ba za su yi ka ce wannan haske wannan duhu, kuma ka ce duk za su haɗu, ba za su haɗu ba, wannan wuta wannan ruwa ka ce duk za su haɗu, ba za su haɗu ba, wannan fari wannan baki ka ce duk za su haɗu su zama ɗaya, ba za su yi ba, ba za su yi ba, wannan ya yi sama wannan ya yi ƙasa, wannan ya yi dama wannan ya hagu, ka ce duk abu ɗaya ne kwarin haɗa su, wannan ba zai yi ba. Amma misali kamar kaga Allah fuzzan tahiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tahiya iri kala-kala, sai ka ji wanda yake malikiya yana tahiyarsa, shafi'iya yana tahiyarsa, ba hanbali yana tahiyarsa, dukkaninsu kuma akwai su a sunna, shikenan sai ka ce wannan kowanne aka yi ɗaya ne, wannan ba saɓani ne na tazawad ba, kamar ƙira'at, wannan yana ƙira'ar Asim riwayar Hafs, ko yana yin ƙira'ar Nafi riwayar Warsh, wato ko dai yana wannan ko yana wannan, dukkansu ga shi dai kowa da yadda yake fitar da harafin, amma dai kuma duk aka tashi fassara sai ka ji ba wani karo da suka ci, kaga wannan khilaf ne na tanawwu ba na tadad ba. Kamar du'aul istiftah, nabi ya koyar da du'aul istiftah wajen kala 12, yayi wannan yayi wannan yayi wannan, to in ka ji wani yana wannan ka ji wani yana wancan wani can kuma ya zabi na uku, to matukar dai duk annabi ya koyar shikenan duk yayi, wannan istilaf ne na tanawwu. Amma wani ya zo ya ce abu kaza wajibi ne, wajibi ne, aka ce wajibi ma'ana wanda bai yi ba yana da laifi a gurin Allah, Allah ya so zai kona shi. Wani kuma sai ya zo ya ce haramun ne, ma'ana haramun dole ya bari, in kuma ya ki bari Allah zai kona shi. To ka gaya min yadda abubuwan za su haɗu, ba su haɗu ba, wannan cewa wajibi ne, wannan cewa haramun ne, kaga sun yi hannun riga, kowanne kai in wannan ka ɗauka to kai ba wancan ka shiga wato ka shiga banu a hannun wancan, in kuma wannan ka ɗauka to wannan kuma ka shiga uku a hannunsa, so kaga wannan ba za su haɗu ba, ka ce ka yadda abin haramun ne kuma wajibi, ba zai yiwu ba, haramun wajibi, haramun wajibi, ba zai yiwu ba. Mafi karanci a ce haramun makruh, wanda ce haramun ne wanda ce a makaruhi ne, kaga duk dai sun haɗu akan a bari, idan ka bari to kaga duk ba wanda kai wa laifi, ka kubuta duka, da mai cewa haramun da mai cewa makaruhi duk sun haɗu akan a bari, illa iyaka wannan ya tsaurara hukuncin wanda ya ɗan sassauta shi, amma dai dukkaninsu suna so ne ka bari, ko wanda ya ce mustahabbi wanda ya ce wajib, dukkaninsu suna so dai a yi, saboda haka idan ka yi kaga ka fita daga saɓaninsu, mai cewa mustahabbi bai hana a yi ba, yana ma cewa an fi so a yi sai ka yi, mai cewa wajibi ka yi ba abin da kuma sai ce maka za a yi maka na, kaga ka fita daga, amma wani ya ce harama wani ya ce wajibi, kaga a nan ikhtilaf ne na tadad, ba zai haɗu ba. To duk sanda aka samu irin wannan, wani ya ce abu kaza tauhidi, wani ya ce abu kaza shirka ne, kaga ba za su ba zai yi ba a ce ga wani abu tauhidun wa shirkun shi kadai, ba zai yi ba. Ko wani ya ce abu kaza ikhlasi ne, wani kuma ya ce abu kaza nifaka ce, munafici ne, kaga ba zai su haɗu ba. Ko wani ya ce abu kaza sunna ce, wani kuma ya ce bid'a ce, kaga ba za su haɗu ba. A ce sunnatun bid'atun, ba zai yi ba, sai dai sunnatun sunnatun ko bid'atun bid'atun, amma sunnatun bid'atun ba zai yi ba. To irin wannan sabanin da ba za su haɗu ba, to sai kai addu'a Allah ya ɗora ka akan abin da yake daidai. Ihdini li maqtulika fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha man tasha ila siratin mustaqim. Wannan ita ce addu'a da Allah ta'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma yayi domin ya koya wa al'ummarsa. To amma irin wannan yanayi sai kaga wani yana cewa ai duk wanne ma kaje duk ɗaya ne, wasu ma saboda toshewar basira sai a ce ai duka ma lalibai ake a duhu, waye san gaskiya na Allah ya santa kuma yana ɗora wanda ya so a kanta. Naka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana ɗora wanda ya so a kan gaskiyar ku. To ka neme ya ɗora ka a kan ta mana, maimakon kawai ka ce kaga abin nan fa duk lalibai ake a duhu, kawai kowa dai inda ya samu kansa kawai ya ci gaba da yi. Wai an tambayi wani malami ne, wai yana fitawa ce yaya maganar maulidi din nan, sai ya ce kaga kai in ba ka yi kakka yi, in kana yi kakka daina, in ba ka yi to kada ka fara, in kuma ka fara kana yi to ka ci gaba da kayanka kakka daina. To kaga shi kokarinsa da mai yi da mara yi duk su zama soyayensa, bai ce ma wannan ya yi ba, bai ce ma wannan ya daina ba, kuma abu ba haka ake yi ba. Dole ya kamata ka faɗi abinda a tsakaninka da Ubangiji, in an tambaye ka za ka yi, abinda kake gudurcewa tsakaninka da Allah, a yi ko ka a yi, dole ne. Ko ka ce a yi, ka ce son annabi ne, koya tarbiya ne, ka ce kaza, ka dai faɗi duk abinda za ka man san da sunnatan hasanatan abinnan, ka dai duk kawo abubuwan da kake ganin za su goya ma ra'ayinka baya. Ko kuma ka ce a'a, wannan bid'a ce, annabi bai yi ba, Abubakar bai yi ba, Umar bai yi ba, Usman bai yi ba, Ali bai yi ba, sahabbai ba su yi duka ba, tabi'ai ba su yi ba, asba'ut tabi'in ba su yi ba, al'immatul huda duka babu wanda ya yi, al-qurunul mufaddala gaba ɗaya babu wanda ya taɓa yin wannan abu. Saboda haka ba zai zama addini ba, kuma waɗannan duk al'ummomi da suka fi kowace al'umma tsarki gaba ɗaya duk ba su san abin ba. Kuma mu daga baya, bayan wani shekara 400, kuma su zo su ce ga wani abu addini ne kuma yana da ma'ana, sannan kuma a kira mutane a ce su zo su yi wannan, ka kawo kai kuma abinda kake ganin shine hujja, kai ma ka faɗa wannan shine abinda ya kamata malami yi. Amma ya ce kai ci gaba da naka, kai kuma kar ka fara nashi, wato kowa ya zauna a position ɗinsa, kai ya canza. To wannan kuma yana nuna duk inda aka samu ikhtilafut tabat wato sabani na kishiyantar juna, to dole a cikin su akwai gaskiya, wato a cikin su dai ɗaya ne gaskiya, ba zai yi ba duka su zama gaskiya, da wanda ya ce na'am da wanda ya ce la duk su zama kuma na'am da la ɗin duk gaskiya ne, kamar waɗanda suke cewa kullu mujtahidin musib bi ma'ana musibin lil haqq, wannan kuskure ne, ce dukkan wani wanda ya ijtihadi to abinda ya gano gaskiya ne. To wani ya ijtihadi ya gano abu kaza haramun ne, wani ya ijtihadi ya ce halal ne, sai a ce dukkan kowa gaskiya ya faɗa, kaga wannan ba zai yiwu ba. Annabi ya nuna cewa akwai gaskiya cikin abin da ake sabani, akwai kuma kishiyanta. Ihdini li maqtulifa fihi min al-haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sannan Allah ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله اتخذوا أحبارهم سر كما لمنس ورهبانهم دما سوء إبادة أشكنس أربابا من دون الله إيا ينجي با الله والمسيح ابن مريم سر إيسى المسيح ابن مريم وبنجي با الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا tare da cewa ba a umarce su ba, alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah shi kadai, la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi, subhanahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata gare shi daga abin da suke hada shi da shi. Ita ma wannan ayar tana tare da ayoyin da suka gabace ta wajen tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai, uluhiyya gare shi shi kadai, ba a bautar wani tare da shi, ba a hada wani da shi wajen bauta. Allah yake wato nuna bacin abin da Yahudu da Nasara suke yi na rikar wasu ba Allah ba suna bauta musu. Allah ce ittakhazu, zamirin yana komawa zuwa ga Yahudu da Nasara, su duka ƙungiyoyin guda biyu. Siriki ahbarahum, malamansu, alhabru shine al'alim bittaurat, wanda ya san at-taura, a luga dukkan wanda yake da ilimi ana ce masa alhabr, wanda yake cewa Abdullahi ibn Abbas habru hadhihi al-umma, wato malami ne babba cikin malaman wannan al'umma. Kalmar al-ahbar tana nufin malamai, anan tana nufin malamai na at-taura, wanda suka karanta at-taura cikin Yahudawa, hakamat, wanda ake cewa hakamat a yanzu, hakam shine malamin at-taura, sune ahbar. Ruhban sune wanda suka koma gefe suke ta ibada, suka fita daga cikin jama'a, suka ware kansu, ba sa ta gauraya da mutane, suna ta ibada. Wannan kuma a cikin Nasara ko da suke barin jama'a su koma su kadaita a cikin gurin ibada, su yi ta ibada. To Allah ya ce waɗancan Yahudu sun riki ahbar, waɗannan kuma sun riki ruhban, wato waɗancan sun riki malamansu, waɗannan kuma sun riki masu ibada a cikinsu. Arbaban min dunillah, iyayen giji ba Allah ba. Wal masih ibn maryam, sun riki almasihu dan maryam, wannan Allah ta'ala ya ware shi domin cikin abinda aka faɗa a nan shi ya fi daraja, ya fi ahbar, ya fi ruhban daraja, sai Allah ya ƙara ware shi, sai aka faɗi da shi annabi ne kuma yana cikin ulul azmi, sai Allah ya ware shi da ambato, sannan kuma sha'anin bautarsa ya fi fitowa ƙarara, tunda shi ma ana cewa Allah ne, ko a ce dan Allah ne ko ɗayan uku ne, wanda ya fi fitowa fili kowa yana jin wannan, amma watakila rikar ruhban ba kowa ne ya san haka ba. To shi yasa sai aka shi ma fito da ambatansa fili. Wal masih ibn maryam, kuma ruhban da aka faɗa wanda zai ɗauka ai ana hana bautar masu ibada ne, amma ba a ce ka a bauta annabawa ba. To sai aka ambaci annabi daga cikin annabawa, kaga ya nuna kenan ba wai kana ana nufin wanda ba annabi, har ma annabawa su ma bautar su ba ta halatta ba. Wannan duk yana daga cikin hikimar fito da almasih ibn maryam da ambato ƙaro-ƙaro. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, jumla ce haliya, wato alhalin ba umarce su ba sai dai su bautawa Allah guda ɗaya, wato wannan shine umarnin da aka yi musu. Wannan dan a ƙara nuna maka bacin abin da suka yi, wato da a ce ba wani umarni da ya zo musu, ba a sa su yi wani abu, ba a kira su zuwa ga tauhidi ba, sai suka yi shirka, ba su san meye tauhidi ba, sai suka yi shirka, kaga anan za a yi musu uzuri shi ai ba su sani bane. A waɗannan an umarce su, aka ce Allah shi kadai za su bautawa, amma duk da wannan umarnin sai suka kangare, sai suka riki ahbar da ruhban da almasih ibn maryam, sai suka mai da su suka ba su haƙƙin Allah. Kaga wannan yafi muni, shi yasa Ubangiji ya kawo jumla haliya don ya ƙara fito da munin abin da suka yi. Alhalin ba a umarce su ba sai su bauta wa Allah guda ɗaya, la ilaha illa huwa, sifa ce ta ilahan, la ilaha illa huwa, ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi kadai, subhanahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata gare shi da abin da suke yi na shirka, wato abin nan da suke yi shirka ne, rukon wani abin nan habr ba Allah ba, shirka ne. Wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya karanta ta ga Adi ibn Hatim, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله علي ابن حاتم ده تنب نساري ني ما يزو يا مسلمتا كافن مسلمتا سا يزو غرا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبي يكرن تا مسو ان اير يا رسول الله اي با ما بوتا ما واتو yace ai dan shi bai san yaya ya akai suka zama masu bautar su ba ai mu ba bauta musu muke ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashe ba suna halatta muku haram ba ku yadda yace eh suna yi ba suna haramta muku halal ba ku yadda ku bi su ce eh sai wannan shine bautar ta su wato bauta musu da kuke yi shine abinda Allah ya ce halal ne su ce haram ne kuma sai ku yi amince ku yi da'a ku gamsu eh halal ne kuma an tambaye ku za ku ce haram din da Allah ya ce haram ne kuma inda za ta muku ce halal ne wato kun bi su kun yadda da haka in kuma abin da yake haram ne halal ne su ce muku haram ne kada ku yi wai kuma ku yadda eh haram din ne tunda sun haramta annabi ya ce fatilka ibadatu to wannan shine ai bauta musu din wannan shine shirku da da ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun dai aku ka musu da'a kuka yadda cewa za a iya cin abinda ba a yanka sunan Allah a kansa ba ku yadda da batun da musun da suke yi da hujjar da suke bayarwa cewa ai mu shi yankan Allah ne saboda haka ya za a bar yankan Allah a ci yankan mutum ku yadda da wannan to ku safa ina fatumu innakum la mushrikun kuma kun zama su wannan shine malami su kira shirku ba duk mutumin da zai amince na'am ana iya yi wa mutum tilas wannan ba za a ta ya a zuciyarsa ya ga cewa abin nan ba haka yake amma kuma abin ko ya fi karfin sa ko kuma wani abu na san zuciya to wannan malamai ba sa kai shiga irin wannan duk yana cikin dai in har akwai yadda zai bar abin amma san zuciya ya tashi ya abin kuma ya san abin nan ba haka yake ba to wannan yana cikin waɗanda ake cewa sun yi kaza'ira sun yi shirkun asgar ko kufrun duna kufur amma in ya amince eh haka abin yake haka abin yake baya ko shakka amma aka kawo aka sun wannan to za a yi rigima ma da shi akan haka to kaga wannan ya yadda ya sadu da ya mika wuya ya jefar da na Allah din ya dau wani madadin sa ubangiji ya ambaci ahdar wato malamai inda yake magana akan yahudawa saboda su yahudawa kamar yadda aka shafada kuka shaji wato su suna da ilimi sun san gaskiya amma suka sa kafa suka taki kamar yadda Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wato sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ya'in cikin su yadda ya san wannan dan sa ne shi ya haife shi haka nan suka san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita addinin sa gaskiya ne amma kuma ga wani bangare daga cikin su suna koye gaskiya alhalin sun sani domin Allah ya ce وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كذا ما عرفوا يعني ده ابين ده suka sani din nan yazo musu sai suka kafirce masa haka su yahudawa da ilibi suka bace shi yasa ake kiran su al-maghdubu alaihim Allah yayi wa fushi ko a yanzu in kai ko ba kana nazartar littafan yahuda za ga yahudawa suna da komai da ake yi na ilimi malaman su sun yi sharhin at-taura yadda ka san an yi na tafsiri littafan tafsiri to su ma suna littafan tafsirin at-taura kamar yadda ka san tafsirai da ake da su tabari su ibnu kasir su wai su wai su ma at-tauran su suna da irin wannan da malaman su suka zauna suka yi mata sharhi suna littafai na fiqhu da tattafan hukunce tsariki ya ake sallar su ya ake kaza ya ake kaza duk suna da shi halal haram kaza mustahabbi waye duk suna da su kuma a rubuce suna da mishna ita ce littafan da suka tara tafsiran at-taura da talmud shine hukuncen da annabawan da malaman su suka abin nan littafin talmud yana nan akwai na turancin sa ma wajen volume 20 saboda suna da littattafai da ilimi shi yasa su addinin su yafi na kirista tsari to suna da wani abu da za su ce kai fatawa mai hukuncin kaza a ce maka hukuncin sa halal haram mustahabbi sharadi kaza da suna da wannan fiqhu dai da kasan ana cewa fiqhu yahuda suna da wannan har yanzu amma kiristoci su bisa jahilci suke an dai ga musu kawai cewa uku ɗaya ce shi ke na ya yi da haka uku ɗaya ce za ka yi an haka a cutu sai dai a yi rawa a yi rawa a tashi wannan shine addinin in ka ga mutum ya je gun fadansa fastansa to ba wai fatawa ya je yi ba a wata matsala ce yake son addu'a da sai ga ya je gun fastansa to ya shiga wata matsala wata larura harkar kasuwancinsa to ya zo a yi masa addu'a amma ba wai ya zo ya ce abu kaza a kasuwancin nan nawa mai ni ina shakka ya yake ya hukuncinsa ba su da wannan shi yasa Allah ya kira su ad-dallun shi yasa Allah yake ta latabi ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabi dan su ne kiristoci wanda suke ad-dalluna su da jahilci suke abun su da rashin sani ba ta tsayawa su duba hujja su kara hujja da hujja tsakanin su yahudu da ilimin amma kawai dai an sa kafa an take shi ne to shi yasa raga cikin malamai magabata sun cewa cikin wannan al'umma ana samun wanda yake malami mai kama da yahudu shine wanda zai san gaskiya ya sa kafa take ta yana sanin ya kuma gefe can shi da wasu wanda ya yadda da su zai iya ce maka ka kafa mutanen nan ba abin da suke faɗa ba akwai kanshin gaskiya ba akwai kanshin gaskiya amma ya fito abin nan kuma zai tsagalgali kaji yana ma wasu maganganu ai ka a saurara musu waya za su zo su kaza ka makiya kaza kaza amma a can gefe sai ka ga ahlus sunna nan wani abin da suke yi fa akwai gaskiya to kaga wannan ya sani amma ba zai fito ba ya faɗa to wannan yana da shaba yana da wani abu na kamanceceniya da yahudu wani kuma haka yake a makance a kife kaji yana maganganu haka kamar ma daga wata duniya aka jeho muku shi inda ya fita ba ne ke shiga yana ta sauki buru duk kaso ilimin da ake ci shi bai ma san ana yi ba in ka ji wani yana karanta hadisan manzo Allah yadda ya shiga wannan ya ta kawo rubabbun hadisi sai ka ga cewa duk abin da ya luwata ya shiga ya yadu ko ina da ina ake ta har hadar harkar hadisin manzo Allah sahihi da shi duk bai ma san abin da yake ba kam gaba gadi yake abin sa kawai to kaga wannan akwai jahilci a tare da shi to shi yasa su yahudu sai aka ce ahbar malamai ulama su kuma wadanda sai aka ce ruhban su dai aje ayi ibada kuma ga ta nan a yadda take a cikin coci kawai amma ba magana ilimi ba to shine ubangiji a nan yake tabbatar da cewa duk annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi shi kadai saboda haka annabi Musa alaihi salam da tauhidi kawai yazo haka nan shi ma annabi Isa yazo da tauhidi ne yazo da abautawa Allah shi kadai wanda duk ya hada wani da shi da Allah wajen bauta to ya karkacewa addinin waɗannan annabawa masu girma masu tsarki da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد وأنت سكيني ما أدوى السير مصمم مالا ناقذاتك وعركنز قال سبر أبن أبو دي دومين بكسن وانيني باكين سيكي da albarka da daraja a gurin Allah ba da idan ya faɗa sai Allah ya cika a cikin mu nan ba na fitta tsammanin akwai waliyai na Allah in na ce waliyai ina nufin waɗanda suke da martaba kowa duk wani mumini waliyi ne kamar yadda muka sha faɗa amma akwai na musamman to saboda haka akwai rubba ash'asa akbara مدفوع على الابواب لو اقسم على الله لا ابره النبي yace wani lokaci za ka ga wani buringi tsatsa yayi kura in yazo guri ma a ture shi a hana shi shiga a hana shi zama amma law aqsama ala allah la abarahu da zai rantsuwa ga Allah yace wallahi Allah sai kai kaza to da Allah sai ya kubutar da shi to da zai rantsewa Allah yace Allah sai kai kaza kamar masu neman addu'an nan ta jarabawa ya ce wallahi Allah sai ka ba su nasara sun ci jarabawa su duka da babban matsayi, to Allah ba zai bashi yayi kafara ba, saboda yadda suke tsakaninsa da Ubangiji sai ya kubutar da shi. Mai wannan matsayin nan shine dai wannan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه تكغا ولئن استعاذني لأؤذنه هذا ان ان نسيتي ما بزي غشي بينا كسنتا تا دا نافلفلو حس سينا سوشي واتو يا يي فرين لادين ينزو نافلفلو yake ta kusantar Allah da su. To Allah ba zai gushe bayan haka sai Allah ya soshi, in kuma ya soshi zai zama jin sa da yake ji da shi, ya zama ganin sa da yake gani da shi, ya zama hannun sa da yake damka da shi, ya zama kafar sa da yake tafiya da ita. Allah ce tabbas lalle wala in sa'alani la utiyanna, lalle tabbas hakika in dai zai roki ni sai na bashi, wala in ista'azani la uizanna, lalle tabbas in dai zai nemi tsari na to sai na tsare shi. To akwai irin waɗannan a cikin bayin Allah wanda ba za ka haramta wa kanka addu'o'in su, kuma dukkan mu nan muna buƙatar addu'a irin waɗannan bayin Allah. Wanda yake cewa lokacin da Fatimatu za ta yi wafati ta gaya wa Sayyidina Ali cewa ko ta rasu kar ya gaya wa wasu sahabbai dan ba ta son su zo jana'izar ta, akwai su a littafin sunna. To ban san me yake so yace ba, tunda ai bai faɗi sakamakon ba, saboda sahabbai sun ci amanar ta. Na farko dai ita akwai abin da ya shiga tsakaninta da Sayyidina Abubakar wanda kuma ana faɗa, ita bata san ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa نحن معشر الأنبياء إلى نورس ما تركنا فهو صدق مو تران النباوة باء قادم أبدا مكبري صدقا سورة النباوة إياه قواني سورة أبدا مكبري صدقا شيء تقوار قوة وذا أرباوة ينجلن سوك إيما صدقا شيء ذا أباوة قوار قوة سو أبدا قادم سو قادم نيرا إكباوة قوار قوة شين إلم النباوة أبدا سكي بني نقادو كينا kaba san wannan ba, amma Sayyidina Abubakar ya ji haka. Lokacin da ta zo tana magana gadan mahaifinta, Sayyidina Abubakar ya ce ga abin da manzo Allah ya faɗa. To a lokacin ta dan ji wani abu a ranta, daga baya wasu daga cikin sahabbai suka tabbatar da maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun ruwayo har shi kan Sayyidina Ali ya tabbatar da wannan ruwaya. To kafin rasuwar ta lokacin ba ta da lafiya, Sayyidina Abubakar ya je kuma ya nemi yardarta, hatta gamsu ta yarda ta huce cewar kada wani ya zo. Ba na farko dai bata ce kar sahabbai su zo ba, wannan magana kace kai kace ta ce kar sahabbai gaba ɗaya su zo, shi ma alin kai ya zo kenan, tunda shi ma sahabin ne. Kuma Sayyidina Ali shi kadai ya mata jana'iza, shi kadai ya dauki makaranta, shi kadai ya je mene, kaga duk wannan ba haka bane. Saboda haka su abinda suke so su ce, Sayyidatuna Fatima tana gaba da sahabban manzon Allah. Kaga wannan mummunan magana ce da bai dace musulmi ya furta ta ba, ya jingina wa irma aiki sallallahu alaihi wa sallama, ce ta ki sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Cikin sahabban Annabi na akwai dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai baffannin sa da irin su Abbas, suna nan dare, baffan sa ne yana nan dare, akwai ayyan baffannin sa suna nan dare, su Abdullahi dan Abbas. To ta ce duk ka a basu su abin nan, kaga wannan hankali ma ba zai kama ba. Saboda haka abinda mutum yake so ya ciro daga karkashin wata kissa wanda ta faru saboda wani dalili, kuma dalilin sananne ne, an sha fadarsa, an fadi kuma tushensa. Su kaga rigimar da suke cewa an hana Ali shugabanci wasiya, kuma babu inda aka ce ita ta yi fushi saboda an hana Ali abin nan, ta magana fadak take wannan ake magana. Ko kuma abin naku ya wuce haka ai, ko abin da kuke cewa Allah ya raba mulki ya bawa Sayyidina Ali amma sahabbai sun kwace, to ai kaga inda haka ne ya kamata ta yi fushi akan wannan. wanda ya kamata ta yi fushi a kansa. Shi kansa ka tabbatar da ta yi fushi a kan abin da ya shafi gado, kaga abu ne mai sauki, har ta bar abin da ya shafi mulki, kaga ba zai yi ba a ce ga wani babban abu wasiya ce ta Allah da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya isar kuma aka hana sayyidina Ali, kaga wannan shi ya kamata ta yi fushi, ba wani abin da ya shafi wata gona ba. Wannan yana cewa meye gaskiyar cewa Ibn Taymiyyah ya ce wa Ka'abul Ahbar dan bai Yahudiya, kuma ya ce Ummu Ayman ta yi shaidar zur, wato dukkan abubuwan da suka shafi Ibn Taymiyyah kamar da muka sha faɗa. Akwai maganganu da ya rika yi a sigar ilzami, wato kamar ya ce in kuka ce kaza to wani makiyin ku sai ya ce shi kuma kaza, ba wai shi zai faɗa haka ba, yana so ya ce in kuka ce abu kaza kuka soki wani sahabi da kaza, to wani kuma sai iya cewa shi ma ya zo da wata ruwa ya soki wani sahabi shi kuma da kuke so shi kuma da kaza, me za ku bashi ansa? Abinda duk kuka ce shi za ku faɗa ku kare wannan sahabin, shi ma wannan shi ma mu za mu faɗa mu kare sahabban da kuke so ka. To kaga sai a ɗauko gunduwar a gutsuro maganarsa, a bar farkonta a bar ƙarshenta, sai a ɗauko tsakiya, wanda kuma a ka'idar jadal akwai abinda ake cewa ilzami, ba a ɗaukan aƙidar mutum daga ilzama da yake. To Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ya rika sanya khawarij, musa khawarij su suka yake sayyidina Ali, ya rika sanya su a gefe ɗaya, ya sa rafida a gefe ɗaya. To in ya zo kan wata matsala sai ce kuna cewa Abubakar da Umar sun yi kaza, to in khawarij su kuma suka ce Ali yayi kaza, me za ku ce? To duk ansar da za ku bayar ku kare sayyidina Ali ita ce abinda mu ma muke bayarwa, muna kare Abubakar da Umar. To sai a zo a ɗauko maganar da ya jingina a khawarij, sai a ce ai ya ce ma kaza. Kaga wannan wanda ya koba ya ga yadda maganar take zai ji waɗannan mutanen ba su da amana. To akwai wani wanda ya yi irin wannan, ya ɗaɗɗauko ne sai ya riƙa guntuwo magana, sai ya zo ya rubuta shi. Ibn Taymiyyah ya zagi kaza. Su kuma waɗanda ake kawo abin cikinsu ba wanda ya taɓa rungume littafin Ibn Taymiyyah ɗaya, balle ya karanta. Wanda kuma ya samu littafin ma ba zai iya karanta ya gane ba. Wani boko ya karanta ma bai taɓa karanta Arabiya, bai ma san Arabiya ba. Sannan wanda ya san Arabiya wata ɗan jigari-jigari ne a jami'a, ba zai iya karantawa ya gane ba. So ya gamsu kawai da wancan abin da aka yi, sai ka je yana cewa ka duba minhajus sunna shafi na kaza, kai ka ce ya san minhajus sunna, ko bai taɓa ganin shi ba, ko a hutu bai gan shi ba, amma yana hujja ka duba minhajus sunna na juz'i kaza shafi kaza. In ka tsare shi ka ce minhajus sunna juz'i nawa ne, ba zai kuma iya gaya maka ba. Shi dai ya san ce juz'i, ka duba juz'i na hudu. To iya hudun ne, ya kai biyar, ya kai shida, ya kai bakwai, bai sani ba, saboda bai taɓa ganin sa ba. Shi dai an gaya masa haka shi ma kuma yana maimaitawa. To akwai wanda ya yi irin wannan, kuma malamai tuni suka fito da irin wannan wallan nasa a fili. Wani Sheikh Suleiman al-Kharashi ya littafi Ibn Taymiyyah lam yakun nasibiyya, fito da inda Ibn Taymiyyah ya taya ban Ahlul Bait, ya taya ban sahabbai da sauransu. Ka'abul Ahbar ba sahabi ba ne, tabi'i ne, da Yahudi ne ya musulunta daga baya, da shi da Wahab ibn Munabbih. Suna da kissoshi irin wanda tunda yana cikin malaman Yahudawa amma ya musulunta. To akwai kissoshi irin na Ahlul Kitab da suka karanta a littafansu, to yakan ba da su wani lokaci, har ma cikin sahabbai aka ce wasu sukan zauna su saurari irin wannan kissoshin, kamar Abu Huraira sukan zauna su saurari kissoshin da yake kawowa, su ne malamai suke kira Isra'iliyat. To wasu kissoshin gaba daya bai kamata a yadda da su ba, shi dai ya kawo saboda ya karanta su lokacin yana bai Yahudi, kuma ya zo yana faɗa su, babu sa bai Yahudi ya ce. To ban san a wani siyaki ma ne Ibn Taymiyyah ya faɗa haka ba, kawai dai ya ce dan bai Yahudi ya, to ai dan bai Yahudi ne ba haka din ne, ba abin nan ba, ma'ana gidan Yahudawa ya taso, saboda haka ya taso da karatu irin na Yahudawa, saboda haka ya rika faɗa Isra'iliya, wanda bai kamata a gina aƙida a kansu ba. Wasu sun ma tuhume shi su ce maƙaryaci, to duk dai wannan bai inganta ba, wanda suka ma ƙaryata shi irin su Muhammad Rashid Reza, rubutu da yake da shi akan cewa ma maƙaryaci ne, wasu ma su ce ai sun shugo musulunci ne, su cuci musulunci, ba su haɓe ba ne. To amma duk da haka dai wasu malamai sun nuna wannan maganganun duk ba haka suke ba. Na'am, suna da wasu maganganun da suka saba karanta wa musulunci, to amma suna faɗa ne saboda sun karanta kuma ba lalle sun san abin da ya ci karo da wannan ba, shi yasa suke faɗa. Amma a tuhumi cewa ba da gaske suka shiga musulunci ba, wannan ba malamai sun yi rubutu su ma akan wannan. Kaga Ibn Taymiyyah ko da ya faɗi background nashi cewa ai ga daga inda ya fito ba za a ce ya yi laifi ba, duk da dai ba mu ga siyaƙin ba a cikin wani siyaƙi ya faɗi magana. Wannan Umma Aiman bana zaton a haka siyaƙin yake, saboda haka shi ma kamar yadda na gaya muku suna yanko magana, wata ma ba haka suke ba, wata ma wani ne ya faɗa, Ibn Taymiyyah yake hikaya, wani ya ce kaza, sai a cire wancan mai faɗar, sai a ce Ibn Taymiyyah ya ce. Ina son a yi mun bayani akan hadisin nan na annabi wanda yake cewa bada al-islamu ghariban fa sayudu ghariban kama bada ubalil ghuraba. Idan kwanaki mun ansa tambaya irin wannan a hadisin, yana cewa musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara madalla da baki, wato musulunci ya fara bayyana cikin mutanen da ba su san shi ba, saboda haka wanda suka fahimci shi suka rike shi sun sha wahala, aka rika wahalar da su, ana ga sun zo da wani bakon abu, har sai da ta kai ma suna barin gidajensu suna hijira suna zuwa inda za su samu nutsuwa, to haka musuluncin zai koma. Kullum duniya musuluncin yadda aka sako shi a gaba, ake ta cin zarafinsa, ake ta wahalar da masu rike da shi, sai ka ga ba ma wai waɗanda suke makiyan musuluncin ba, ko in ce wanda ba musulun ba, a cikin musulmin ma sai ga da su ma suna rigima da masu bin addinin. To kaga wannan duk alama ce ta cewa abinda manzo Allah din ne faɗa haka ne, fa sai ya udu ghariban kama bada. A wasu ruwayoyin an tambaye shi annabi waye suwaye abin nan, suwaye shine yake cewa allazina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati, wanda suke allazina yuslihuna ma afsada an-nas, wanda suke gyara abinda mutane suka bata. To wanda za su ce abu kaza ba haka yake a musulunci ba, ga yadda yake abu kaza musulunci ne a yi shi, abu kaza ba musulunci bane a bar shi, to waɗannan su ne ake musu kallon sun zo da wani bakon abu. Me matsayin kabdo a gurin mata sunna ce, yadda mace namiji zai sallah ita ma kaza ta yi sallah, in ba wani guba da musulunci zai sunna za ta keɓance, kamar a ce ita babu kiran sallah a sallah ta babu ikama, kaga anan ba za a ce mace sai ta ikama ba. Amma sauran sifofin sallah yadda namiji yake yi ita ma haka za ta yi, wajen sutura aka ce ga yadda za ta shigarta shi, ko namiji ga yadda zai shiga sa a sutura sallah, amma dai raka'a, karatun fatiha da ruku'u da sujada duk yadda namiji yake haka za ta yi. To haka ba inda aka ce ita mace ta saki hannu. Sai menene ingancin waɗannan hadisan? Kullu tawilin ahmaq illa Umar, kullu qasirin fitna illa Ali. Wannan daga ji ƙarya ne, ko ba a gaya maka ba a ce dukkan wani dogo wawa ne sai Umar, ko dukkan wani gajere fitina ne sai Ali, a wannan ba gaskiya ba ce. Sahabbai nawa ne dogaye, malamai nawa ne dogaye, malamai nawa ne to saga, to ba ma wanda ba zai fita ba, tunda an ce duk dogo duk gajere, to waye wanda kuma duk wani dogo akan wani gajere ne, duk wani gajere akan wani kuma dogo ne. An yi mini auren zumunci, amma a gaskiya ni bana son matar, amma dan bana son in saba wa mahaifana nike ta hakuri, amma na gaya mata a cewa da kinji baba ya rasu, to ki tafi gidanku. To wani yake cewa malam yaya aure na yake, kana nan a matarka wanda bai zama saki ba, ka Allah kashi da wani sharadi, to haka ba zai zama saki ba tunda sharadin bai tabbata ba. Amma dai anan abinda za a ce maka, wato biyayya ga mahaifinka yana da rai da yana bayar da suwa duk ce, to yadda aka ce wajibi ka masa biyayya ko ka dadada masa yana da rai, to haka ya kamata ka dadada masa bayan ya rasu. Kada ka zata in ya rasu shikenan yanzu ba wani abu, tunda ka ce ba ka san ka saba wa mahaifin, to in ya rasu ka kore ta ka ce ka saki ta ka saba masa, saboda haka kai hakuri ka dangana, tunda har Allah ya sa an daura auren da tiri zai kai har ba daura auren ba dai kaga shike, amma tunda har an riga an daura ta zama matarka, to kakka zalice ta, kuma kakka zaci cewa duk abin da zaka yi mata yanzu na shiga haƙƙinta Allah ba zai tambaye ka ba. Sai Allah ya tambaye ka, matarka ce da haƙƙinta a wuyanka, duk haƙƙoƙin da mata suke da su a wuyan mazajensu to ita ma tana da shi a wuyanka. Kakka zaci tunda baka so aka aura maka duk yadda kai mata ma ɗaya ne, a'a Allah sai ya tambaye ka waɗannan haƙƙoƙin. La iyaka dai in kaga cewa kana shiga haƙƙinta da yawa, to ka san yadda aka yi tun yanzu ma iyayen ku san yadda aka aka kawo ƙarshen abin, amma ni shawara da zan ba ka, kai haƙuri, kai haƙuri, ka roki Allah ya sa maka santa a zuciyarka. Wannan yake cewa ina da mata uku, to amma ɗaya daga cikinsu ta fi jin maganata da kyautata mini, to wannan dalilin yasa nakan yi mata alheri naira 100 ko naira 200. Yace ko in wata hidimarta ta tashi nakan taimake ta fiye da sauran. Shin ko anan nayi laifi ko ku? A baka yi laifi ba. Abinda ake so dai kowace mace ka ba ta ci da sha da sutura da gurin zama sannan da kwananta. In kai haka to wannan shine adalcin da ake bukata. Wani abu da zai zama ƙari akan wannan to kana da yanci, kuma daman hal jazaa'u ihsan illa ihsan, wanda yafi kyautata maka tabbas zaka ji a ranka kai ma kana son ka kyautata masa, ka raba wa kura aniyarta. Saboda haka ba wai laifi bane dan ka bata naira 100 bayan abinci da abin sha da kowa ya samu naira 100 ka bata, wannan ba laifi. Wasu su ka san mata abinda suke zato, wanda yana daga cikin rashin adalci, ba cikin rashin adalci. Wannan ma ne zai sa su ma su yi kokarin su kyautata masa, tun daga wannan ta kyautata kuma an mata kitama kyakkyawan sakamako, to su ma su kyautata hakan su ma za su ga kyakkyawan sakamako. Na haka ba wai laifi kai ba da kai haka, ko bai bayyana ba, da ya bayyana da kai bayyana, in jarumi ne zai iya bayyana, in ba jarumi ba ne to ya ɓoye. Wannan ya ce mai ingancin hadisan ɗaurin aure a cikin masallaci, shin akwai bambanci tsakanin ɗaurin aure a masallaci da wanda ba a masallaci ba? To hadisin da ya zo kan ɗaurin aure a cikin masallaci bai inganta ba, jumlar waj'aluhu fil masajid wannan bata inganta ba, amma dan an ɗaura a cikin masallaci ba laifi aka yi ba. Amma ka a ɗauka akwai umarni daga manzon Allah da ya ce ku ɗaura a masallaci, akwai hadisin da ya zo da wannan jumlar amma ziyada ce munkara, wanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi babu wannan ziyada ɗin, babu maganar kusa shi a cikin masallaci. Haka wannan jumlar kusa a masallaci wata inganta ba, amma dan a ɗaura a masallaci ko ba wani laifi aka yi ba, tunda babu wani hani akan haka. Saboda haka da wanda aka ɗaura a masallaci da wanda aka ɗaura a ƙofar gida, wanda aka ɗaura a filin kwallo, duk ɗaurin aure ne matukar dai an kiyaye sharuɗin da aka ce aure, ba wani falalar wannan dan a cikin masallaci aka yi wancan kuma filin kwallo aka yi a ce wanda ya fi wancan albarka. Waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.